Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, yau Litinin 3 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Bangarorin da ke fada da juna a kasar Yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a fadin kasar. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi. Sauyin yanayi ya kara yawan ruwan sama daga guguwar Ian da fiye da kashi 10 cikin 100 bisa wani sabon binciken gaggawa.
To kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya masana'a fannin shari'a sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da jam'iyyar APC a jihar Yobe ta yi yunkurin daukar kara kan hukuncin da kotu ta yanke na ayyana Bashir Macina a matsayin dan takarar sanata a mazaɓar Yobe ta Arewa. Yadda mika wuya da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawal yayi a baya.
A lokacin da ake zaben ciro na jam'iyya, shi Ahmed Lawal yana can yana takarar zama dan takarar shugaban kasa ne. Kuma sashi na 115 da a cikin baka na dokar zabe ta haramta mutum ɗaya yayi takara guda biyu.
A Ghana kuma za ku ji da matsalar karancin wutar lantarki ta jefa masu ƙananan sana'o'i cikin halin kakanikayi.
Aba a ce yau a ce gobe kullum a bana ji sai mutane wani na dukiyo yana da iyalai za a zo ya samu abinci ya sa bakin shi yanzu ba like ya dai kai abinci gida ba yaran shi.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim ke gabatarwa. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bangarorin da ke fada da juna a kasar Yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a fadin kasar, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Lahadi. Lamarin da ke yin barazana ga lafawa mafi tsawo da fadin yayi tun bayan barkewar wannan mummunan yakin basasar kasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar Yemen ya yi kira ga dukkan bangarorin da su nizanci take-taken tayar da zaune tsaye yayin da ake ci gaba da tattaunawar bayan da aka kasa tsawaita yarjejeniyar kafin cikar wa'adin ranar 2 ga watan Oktoba. Tun da farko dai yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya ta fara aiki a watan Afrilu kuma ta ba da ƙarfin gwiwa kan yiwuwar yakin ya daɗa lafawa yayin da yakin basasar Yemen ya shiga shekara ta 8. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kuma na yaɗa labaran gwamnati suka rawaito. A wani lamari na baya-bayan nan na murƙushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar sakamakon mutuwar wata budurwa, zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Mahasa Amini mai shekaru 22 da aka yi a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurdawa ta zama mafi girma ta adawa da mahukuntan Iran cikin shekaru da dama, inda da dama suka yi kiran da a kawo ƙarshen fiye da shekaru 40 na mulkin malaman addinin Musulunci. Mai fafutuka a shafin Twitter mai lakabin 15,000 Tazvir mai mabiya kusan 160,000 ya fitar da wasu faifan bidiyo da ke nuna jami'ar Sharif wacce a al'adance matattaran 'yan adawa ce zagaye da ɗimbin 'yan sandan kwantar da tarzoma. Sauyin yanayi ya ƙara yawan ruwan sama daga guguwar Ian da fiye da kashi 10 cikin 100 bisa wani sabon binciken gaggawa. A matsayin ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa afkawa Amurka ta lalata sassan jihar Florida, Ian ka iya zama guguwa mafi muni a tarihin Florida, in ji shugaba Joe Biden bayan guguwar ta kawo iska mai tsananin gaske ta mayar da tituna zuwa koguna da suka kwashe gidaje tare da rutsawa da mutane waɗanda ba a san adadinsu ba. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu duba batun siyasa a Najeriya. Ga dukan alamu har yanzu dai akwai sauraron akaba a takaddamar kujerar sanatan Yobe ta Arewa tsakanin shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan da Bashir Macina, wannan da ya biyo bayan yunkurin da jam'iyyar APC a jihar Yobe ta yi na daukar kara, duk kuwa da cewa sanata Lawal ya mika wuya a baya. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani.
Bayan zartar da hukunci akan karar cancanta ta zaben fidda gwani da kotun tarayya ta Yobe ta yi, shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya ce shi ma ya amince da sakamakon karar da ya baiwa Bashir Macina nasara a matsayin dan takarar jam'iyyar APC a mazabar Yobe ta Arewa. Wannan kara dai da aka shafa watanni hudu a kanta, daga karshe aka baiwa shi Bashir Macina nasara a matsayin dan takarar sanata na wannan yanki. Yaya mai nazari a harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ke kallon wannan dambarwar a siyasance?
Zaben da aka yi na fitar da gwani shi baya cikin wanda suka yi takara. Shi Bashir Macina shi ya takara, kuma kama ma takarar tashi tilo shi kadai yayi, amma aka bi duk yanayin tsarin da aka bi, aka kuma tabbatar da shi da ƙuri'u ya zama dan takara. To a yau Ahmad Lawal na ganin makomarsa a siyasa shine yayi kokari ya gyara tsakaninsa da Ahmed Bola Tinubu. Dan kuwa in gwamnati ta canza, in Allah shi ya ba wa sa'a, to fa idan ba gyara yi ba, ba wan ba majalisar, babu cikin gwamnati.
Ko da yake Bashir Macina abokin takaddamar ma ya yi farin cikin dattaku da shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya nuna, sannan ya mamakin karfin halin da wasu ƴaƴan jam'iyya suka bayyana na ɗaukaka wannan ƙara.
Ban ɗauki wannan a matsayin wani abu ba, illa mataki ne na sulhu da cin girma, ma'ana ya ci girma. Saboda haka ba abin da za mu ce illa ya yi dattaku. Kuma alhamdulillah, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya bamu nasara da ci gaba a jam'iyyarmu ta APC. To a lokacin da shi wanda abu ya shafa yake ganin a dauki hanyar sulhu, wasu kuma a sunan su ne shugabanni suke cewa za su je su dauka kara, to wannan wani abu ne. Na biyu, suna da hurumin basu da shi, watakila sai sun je kotun za mu sani.
Shi kuwa masanin shari'a mai nasara Kogo Umar ya hangi abin ne ta wata fuska daban.
Dokoki sun fito filla-filla akan wannan lamari. Na daya, hanyar da ake bi a fitar da dan takara ya fito a dokar zabe sashe na 29-30-31, a inda aka yi amfani da wannan dama, kuma aka ce karkashin sashe na 29 na dokar zabe kwana 180 kamin ranar zabe ne duk jam'iyyu za su tura sunayen yan takarar su. To a lokacin nan shi Macina shine aka tura sunan shi, shine dan takara, shine wanda yake ya shiga cikin wannan zaben ciro wanda aka yi na jam'iyya. A lokacin da ake zaben ciro na jam'iyya, shi Ahmad Lawal yana can yana takarar zama dan takarar shugaban kasa ne. Kuma sashi na 115 da a cikin baka na dokar zabe ta haramta mutum ɗaya yayi takara guda biyu.
Irin wannan takaddama dai tana nan him a cikin sauran jam'iyyun, kama daga kujerun majalisun jihohi zuwa na tarayya da kuma ta dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga ƙarshen labaran duniyar.
Jihar Kaduna ta umarci jami'an tsaro su binciko waɗanda suka kashe wasu mutane biyu bisa zargin hannu a harkar satar mutane. Sannan kuma gwamnatin ta ce za ta zauna da iyalan waɗanda aka kashe saboda ƙara tausasa su. Isa Lawal Ikra na ɗauke da ƙarin bayani.
Rahotanni dai sun ce wasu 'yan Fulani guda biyu ne suka zo siyayya, inda wasu da ke gurin suka zarge su da cewa suna cikin 'yan bindigan da ke yawan kai hare-hare. Wannan ya sa aka kira jami'an tsaro, amma kafin a dauki wani mataki mutanen suka afkawa jami'an tsaron a inda da ƙarshe suka kashe su. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Rufai ya yi alwadarai da wannan mataki da aka ɗauka na doka a hannu.
Jami'an tsaro wanda suke ayyuka na musamman a nan ƙaramar hukumar birnin Gwari sun ruwaito wa gwamnatin jihar Kaduna cewa akwai wasu mutane biyu a makiyaya wada gungun wasu mutane suka kwado su daga hannun jami'an tsaro suka masa kisan gilla daga bisani ma har suka kona su Hormuz. Kuma nan take mai girma gwamna yayi Allah wadaran wannan hukunci har wa yau kuma mai girma gwamna ya bada umarnin cewa lalle ya zama wajibi a yi bincike duk waɗanda suke da hannu akan wannan kisan gilla a tabbatar da cewa an gabatar da su a gaban kuliya. Sannan kuma ya bada umarnin cewa a nemo iyalan su waɗannan bayan Allah domin a tattauna da su.
Amma ko dai irin sun dade a hannun jami'an tsaro ne kila suka gaji da jira su mutanen gari?
A'a, zargi ne ake, kuma babu shaida wadda ta nuna da cewa waɗannan mutanen masu laifi ne.
Daya daga cikin al'ummar garin birnin Gwarin Malam Muhammad Kabiru yayi bayanin yadda abin ya faru.
Abin da ya faru, akwai mutane guda biyu da ake ganin irin ba a yadda da su ba, to har sai aka sanar da jami'an tsaro suka fara kaman dan binciken mutanen. To ɗaya daga cikinsu shi yana kokarin ya gudu, to matasan da ke wurin suka bi shi suka kama shi ka sa taya da wuta suka kona shi, shi ma wannan ɗayan suka kona shi.
Amma ba irin jifan sunan nan bane kawai da za a ce duk dan Fulani aka gani kawai sai aka kama zargi, wanda kuma akwai waɗanda ba ruwansu a ciki.
To ai ka san ba za ka yi tunda abu ne na matasa haka da yawa.
Masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashin Kwamarita ya sun ce irin wannan daukar doka a hannu ka iya kawo matsala a harkar tsaro a ƙasa baki daya.
Daukan doka a hannu wannan al'amari ne wanda yake doka ba ta yadda da shi ba, domin ko yaki ake yi in aka ce an riga an kama mutum koda da makami a hannunsa, to ba a daukan irin wannan mataki a kansa, sai dai a bari hukumomi su yi abin da ya kamata.
Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikra, ƙarshen labaran duniyar kenan.
To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To dubban masu kananan sana'o'i ne a Ghana suka yi asarar kudade da dama sakamakon matsalar karancin wutar lantarki da ake fuskanta a kasar. Hukumar da ke kula da alhakin rarraba wutar, wato ECG a takaice, ta alakanta wannan matsala da wata tangarda da take fuskanta akan na'urar sayar da wutar lantarkin. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi.
Sunana isa ha kwana uku na neman wutan ban samu ba, ga gida yara na nan suna so su yi kallo babu, ni kuma ina son duba news babu, lamarin kaman dai cikin kabarin ne, kuma kabarin ce ba, ina rayu bai daidai ba.
Sunana Muhammad, batun light nan dai sha hankali, wallahi ya sa mutane problem sosai light saboda fitila, abubuwan mutane dai wa ya bata, ni aka yau kaman wurin kwana biyar kenan bamu da light saboda rashin light ya bari abubuwa gaba da baya komai ya bata, sa batun light dai abin ya dame mu sosai.
Aba a ce yau ce gobe kullu a bana disa mutane, wani na dukiro yana da iyalai za zo ya samu abinci ya sa bakin shi, yanzu ba light ya ne kai abinci gida ya ba yaran shi bai samu ya aiki aba bai bai.
Koke koken wasu al'umman kasar kenan biyo bayan sun shafe kwanaki ba tare da wutar lantarki ba sakamakon matsalar na'urar sayar da wutar lantarki da hukumar ECG mai alhakin rarraba wuta ta kasa ke fuskanta, abin da ya sanya harkokin jama'a da dama cikin halin koma baya. Malam Ishaq Isa na jigo a kungiyar masu shagunan adana kayan abinci cikin sanyi, wato cold store operators a jihar Ashanti, ya faɗa wa muryar Amurka cewa tuni wannan matsala na rashin wuta ke tasiri akan sana'arsu.
Aikin mun nan da cold stores na ya kamata yana aiki for 24 hours, kuma 24 hours na muna da temperature yake bamu, kullu ya kamata temperature na yana say negative 18, shi zai rika kayan na so that be a bad aka yi light off ma within a second, ya kamata ka kunna generator sai kuna automatically, so in ba wuta ne kayan na zai ba ta for 24 hours, in aka yi in baka da light for 24 hours according to food and drug board rule kayan na ya fara ba ta wa, in kana say electricity 15,000 per month, so it means that kaman zai continue for that, ka say electricity 30,000 kina, because diesel na kafi diesel kamar 30,000.
Shi kuwa mai magana da yawun hukumar rarraba hasken wutar lantarki a jihar Accra, Fred Johnson, ya faɗa wa manema labaru cewa wani ɗan tangarda ne suke fuskanta akan na'urar sayar da wutar lantarkin, amma hukumar na nata iya kokari domin shawo kan wannan matsala.
Engineers are working assiduously to make sure that this challenge is rectified.
Dubban al'umma a jihohi 10 a kasar ne ke fama da matsalan tun ranar Talata, kuma hukumar ta yi alkawuran magance wannan matsala tun ranar Juma'a na makon da ya gabata, amma dai har ila yau shiru tamkar an shuka dusa. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Ta yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare ne da minti 15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da kan bukadin waɗanda aka danne wa haƙi, kamar na raban gado, ma'aikatan da suka yi ritaya, kuma waɗanda ke cikin aiki, yaƙi da cin hanci da rashawa, kare haƙƙin ɗan adam da dai sauransu. A yau za ku ji cewa hakimin da Maturu ya ce ya tsame hannunsa ga batun gonar zinarin nan da ake takaddama a kai. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Gabannin samun ƙarin bayani kan binciken da ake gudanarwa, inda mutum hudu suka ɓace bat a hannun jami'an tsaro daga gayyata a yankin Gazabu da ke ƙaramin hukumar Bala a jihar Taraba. Za mu yi shirin da muka kawo muku a baya kan batun gonar zinare a Damaturu, jihar Yobe, inda shugaban kwamitin sulhu na jihar Sheikh Baba Gana Kyari ya zauna da ɓangarori biyu da ke taƙaddama kan mallakan sashen gonar da ake batun akwai zinare a ciki. An tashi daga zama. Wanda ya ce ya sayi gona Zakar Usman ya ce shi dai sai dai a gama a kotu. Su kuma masu mallakar gona na ainihi suka ce ba su da ƙarfin zuwa kotu, amma ba za su taɓa amincewa da sarayar da haƙƙinsu ba. Musa Umar, a madadin waɗanda suka mallaki wannan gonan na ainihi, ya ce buƙatar ita ce a bar musu sashen da mahaifinsu ke da ajiyar wannan dukiya.
Mu kuma gonanmu mutumin da har yanzu yana noma ya iya ba mu liɗi wajenmu kenan. Kuma mu kuma ba za mu bari masa ba, tun da wancan manyan ma sun haɗu da shi ma har tsamin mana namu a wajen shi kawai. Kuma ba mu buƙatar ya tsaya wani shirme kawai ya ba mu wajen mu, saboda mutumin ba shi da gaskiya garanti da zai faɗa maka duka yadda ko da yaushe kawai cikin rigima muke da shi. Ko yau muka haɗu da shi sai mun yi faɗa, shi ya sa ko gonan ma. Ban je ba ina jira sai abin da kuka yi yanzu, ni jiran ku nake kawai, shi da bayani ne na gari.
Abin da nake magana Musa, shi yana ci gaba da noma gonan ne?
Eh, sosai yana noma.
Ku kuma a gefen inda mallakar ku ne ba ku ci gaba da nomawa ba, kun kyale kenan sai yadda hali ya kome?
Ai, ba zai ba mu ba ma wuce, shi ba zai bada ba duk yanda za mu yi, amma shi ba zai bar noman wannan garin ba.
Wato maganar da nake Musa, wannan gefen da yake da wannan zinari da kuke cewa naku ne, inda ba ku sayar din ba, shin ana noma a kan wajen ko kuma wajen yana nan kamar yadda yake?
Yana noma a kai.
A kan shi mallakarsa ne?
Eh, a kan shi mallakarsa ne, kuma dillalin namun da muka sa ya sayar mana guri, ma Allah ya masa da shi ko nan da kwanaki sun ce hai mun je da shi, muka je mun da shi sauki wa garin shi, ba amma ya rufe shi da yanzu.
Yanzu Musa, wani mataki kuke shirin ɗauka tun da ga dillalin ma da kuka ba wa dillancin sai da gonar Allah ya masa rasuwa?
Eh, ni yanzu ni ne kawai kai nake jira, kuma Allah nake jira kawai, ba mu da wani mataki. Ka san mutanen namu ne, mutum ya riga shi ka garshi komai shi kenan, ba ruwan shi yana kallon mu ba komai ba ne.
Musa, ai wato ma'ana akwai banda zama da kuke da shi shugaban kwamitin sulhu Sheikh Baba Gana Kyari. Shi ma hakimi ya yi magana ya ce ya tsame hannunsa baya cikin wannan maganar. Ai,
eh, tabbas shi kan ya faɗa ya cire hannunsa daga cikin wannan filin, kuma ya cire hannunsa bayan mutumin ya riga da ya ce shi ba zai goyon bayansa ba. Ni abin da nake so ba su taimaka mana dukkan wanda yake da hanyar yi mana taimako da haƙƙi a kansa, ya taimaka mana da babba da ƙarami a kan hukumomi da kowane wanda yake da hanyar taimako ya mana agaji, saboda abin da sa nan shiri wai ba na haƙura ba ne, ƙarshi ne ban da shi.
Yanzu a tuna mun kawo muku bayanin cewa hakimin da maturu Alhaji Kalla Abu Mursama na kan gaba cikin waɗanda ke ɗorewa wanda ake zargin yayi babakiyar kan gonar baya. Kazalika har ma don goyon bayan da yake yi, masu gona suka ce ya kange su daga damar ganawa da mai martaba sarkin da maturu Alhaji Baba Shehu Hashimi bin Umar Alkanemi. Hakimin yankin Bulabulin na da maturu ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya, inda ya tsame hannunsa daga mara kowane bangare baya, har da alwashin sake gwada ganin ko za a samu sulhun wannan takaddama.
Ni ne hakimin Bulabulin da maturu, ina ɗaya daga cikin hakiman da suke cikin garin da maturu, sunana Kalli Abba Murfama.
To muna ji akwai wannan kaji shirin da muka yi kan wannan gonar, inda waɗannan masu gona suka nuna sun saida sashen gonarsu, amma sashen gonar ba su sayar ba. Wato kamar sai da wani kashi a ciki ne, akwai inda ake da ajiya ko ake da zinari ba a sayar ba. Faɗa mana, menene ka yi aka yi wanda har yanzu ya sa ba a warware wannan takaddamar ba?
Na'am, abin da ya faru ba rak sai su mutanen, akwai lawanin sindiri, lawan Shatima ya zo mun da mutane su Fulani ne, sai ya ce mun to yalla boy, ga abin da yake faruwa, wannan mutanen mu ne, amma akwai gwanansu a can kasaisa gurin, suna tsammani akwai zinari. Shikenan yake to wannan magana gol ai ba magana ne wanda zan zo na mu yi da ku ba, ya kamata mu je fada. Sai na dauke su muka je wajen mai martaba sarkin da maturu, suka gaisa, ya yi musu tumboyoyi, muka fito. Da muka fito akwai baban su dama, baban nasu shekaru ya tafi ya kai kusan shekara 80, yana nan nainawa kusa da bayaye, akwai wani makaranta nan ne gidansa. Sai na aika mota aka je aka dauko shi, da aka dauko shi sai na yi mishi tambayoyi, nake to baba ga abubuwan da yake, to ni dai wannan abun ya kai kusan shekara 40, wani Allah ya nuna mun kamar akwai zinari a guri. To shine sai muka ce to yanzu kai ba za mu tafi da kai ba, yace ga yaransa mu tafi da su. Muka tafi da yaransu, suka je suka nuna mun gurin, muka tabbatar yana anda da Masar local government. Akwai wani kauye ana ce Kasaisa, daga Kasaisa da wannan gurin bai wuce kilomita guda uku ba. Shikenan da muka zo muka gani, sai na zo na sake samu martaba sarkin da maturu, na yi briefing nashi, sai ce to officially ka rubuta local government, da maturu local government ga abin da yake faruwa. Sai officially na rubuta da maturu local government, su kuma suka ce to za su yi mobilizing me in me leading, su je su ga site din. Suka yi mobilizing da DPOC division da SS na local government, all security operative nasu da yan head of department na da maturu local government. Muka hadu muka je site din, suka je suka ga site, da suka je suka ga site suka ce to yanzu wannan sun fara tona wajen kusan gaba bakwai, ga kuma suna shan wahala, kar abun a yi shi blind. Minister of Land and Surveyors suka turo Dr. Kalli da suka turo shi kuma na dauke shi muka je site din. Da muka je site din ya gani sai ya dau sample, ya ce to yanzu wannan sample zai dauka za a je a gwaji a Ibadan da Jos. Sai ya zo local government ya rubuta official local government kudin da yake so, sai suka bashi kudi ya je Ibadan da Jos akan cewa zai je test, da ya je kuma babu halaman gold a wannan guri. To shine maganan gun da ya tsaya. To kaga ni hafe district na yi reporting a Emirate Council, na yi reporting a Damatu local government, damar local government sun zo sun shiga. Kaga bare yu in ce su je su ci gaba da tona ko wani abu, sai government ta faɗi wani abu. To a nan maganan gold din ya tsaya.
Wato hakimi, abinda ake magana kusan in ma da gol ko in ma ba gol a wajen, in dai wannan wajen yadda suke faɗan nasu ne, ya kamata a bar musu kayansu. Sannan shi kuma inda wannan mutumin da suke ciniki ya saya shi ma ya yanki iya nasa, ya bar musu sakin su zai su ci gaba da yin abin, in noma za su yi, in ma ginawa za su yi, sai a bar musu kayansu kawai.
To abin da yake faruwa shi, akwai Zakar Musa Koma Basa na Yobe State University, shi ya siyi wannan gurin, yake ya siyi gurin yau shekara kusan 17, yake ya siya gurin a wajen babansu 100,000 ya siya. amma wai lokacin babansu yace akwai wani ajiyansa, to shi ka san bai san cewa wani ajiya, to in akwai ajiyanka ka je ka dauka wannan ajiyan naka. Shi abin da ya gaya musu, to shine su gurin da suke gardama ma kwata-kwata bai wuce plot biyu ko daya da rabi ba, kwata-kwata abin nan nasu lenna wannan land da ake suke disu din bai wuce, bai kai plot biyu ba ma gurin a part of wannan gwanan da ya tayar masa. To shine da aka yi haka sai muka je daban a Yobe State a Zauren Sulhu wajen Ustaz Baba Gana Malam Kyare, sai na gayyace su ga baki daya shi mai gwanan da baban da kowa da kowa, mun kai kusan mutum 20 muka je gidansa, akwai makarantar sanda suke zauna suke yin sulhu a nan gurin. Muka je muka same su, komiti suka yi tambayoyi da kowa da kowa, ya kai ka saya, ni ga yadda na saya, ga ranar da na saya. Lokacin da aka saya ba hannun hakimi ko lawani ko bulama, su ne suka yi transaction nasu tsakaninsu, kuma sun rubuta agreement yace shi gwana saya yayi kuma shi yana raye, wanda ya fi gwana gurinsa yana raye. Saboda haka akwai wanda suka sa hannu suka saya su yi wannan gwanakin gwanan. Saboda haka shi saya yayi, abin da yake magana ya ce ya je dauka, kuma ya ce babu. Saboda haka ya bar masa guri, idan bai yarda ba ya je ya neme shi a kotu. Abin da muka yi a gaban Ustaz Baba Gana Malam Kyari kenan. Position na gwana ya ce shi saya yayi, in ya ga an tace haƙƙinsu su kai shi su je su neme shi a kotu. Shi Zakar Musa abin da ya gaya mu ya ta mun Baba Gana Malam Kyari chairman committee na Sulhu na Yobe State na ga nani shi bayani, to shine abin da ya faru kenan.
Masu raro, kun dai ji halin da ake ciki game da maganar gonar zinari a jihar Yobe. Za mu ci gaba da saka ido don samun abin da za mu dawo mu kawo muku. Sai a kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Ke fada da juna a kasar Yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawaita yarjejeniyar tsagaita bude wuta a fadin kasar, inji Majalisar Dinkin Duniya jiya Lahadi. Lamarin da ke yin barazana ga lafawa mafi tsawo da fadan yayi tun bayan barkewar wannan mummunan yakin basasar kasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar, wakilin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Yemen ya yi kira ga dukkan bangarorin da su nizanci take-taken tayar da zaune tsaye yayin da ake ci gaba da tattaunawar bayan da aka kasa tsawaita yarjejeniyar kafin cikar wa'adin ranar 2 ga watan Oktoba. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kuma na yaɗa labaran gwamnati suka rawaito. A wani lamari na bayan nan na murkushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar sakamakon mutuwar wata budurwa, zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Mahasa Amini mai shekaru 22 da aka yi a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurdawa, ta zama mafi girma ta adawa da mahukuntan Iran cikin shekaru da dama, inda da dama suka yi kiran da a kawo ƙarshen fiye da shekaru 40 na mulkin malaman addinin Musulunci. Sauyin yanayi ya ƙara yawan ruwan sama daga guguwar Iyan da fiye da kashi 10 cikin 100 bisa wani sabon binciken gaggawa. A matsayin ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa afkawa Amurka ta lalata sassan jihar Florida, Iyan ka iya zama guguwa mafi muni a tarihin Florida, inji shugaba Joe Biden, bayan guguwar ta kawo iska mai tsananin gaske.
Ta masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 7 kenan agogon Ghana, 3 dare a nan Washington. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, inda za ku ji abin da masana harkar tsaro da tattalin arziki ke cewa Kenya da Najeriya za ta magance matsalolin da suka dabaibaye ta a waɗannan fannoni yayin da ƙasar ta cika shekara 62 da samun 'yancin kai.
Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da hada mana shirin. Sai injiniyanmu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara 20 namu na hatsi idan Allah ya kai mu.